sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Yake gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 25 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafa ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud, ba makanan labarai.
Kasashen duniya 50 sun rataba hannu kan wata matsaya da aka cimma ta haramta amfani da makaman nukiliya. Wani makusanci kuma hadimi ga mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya kamu da cutar COVID-19 a cewar Devin O'Malley, kakaki a ofishin mataimakin shugaban kasar. Yawan mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a kasar Colombia ya kai miliyan 1 a cewar cibiyar da ke kula da al'amuran coronavirus ta Johns Hopkins.
To kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa ɗaruruwan matasa sun fasa rumbunan adana abinci na gwamnati a jihar Plateau, inda suka kwashe masara, dawa, taki da wasu kayayyaki a hukumar samar da ruwa a jihar. Sannan a dalilin haka ne kuma gwamnatin jihar Taraba ta kafa dokar hana fita, biyo bayan farma wajen da aka adana kayayyakin tallafin da aka kawo da kuma rikici da aka samu a jihar. Za kuma mu leƙa jihar Kano, inda a ƙarshen makon nan ne aka yi taron masu ruwa da tsaki akan lamuran tsaro da kuma wayar da kan mutane, musamman matasa, game da illar tanzoma a ƙasar. Madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. Kasashen duniya 50 sun rataba hannu kan wata matsaya da aka cimma ta haramta amfani da makaman nukiliya, a cewar Majalisar Dinkin Duniya. Bayan da Honduras ta saka hannu a matsayin kasa ta 50, hakan na nufin nan da kwana 90, wato a ranar 22 ga watan Janairu, wannan matsaya za ta fara aiki. Cikin wata sanarwa da babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya fitar, ya yaba da wannan yunkuri na kasashen duniya da kuma kungiyoyin fararen hula da ke adawa da amfani da makaman nukiliya bisa abin da ya kira muhimmin aiki da suka yi. Cikin sanarwar har ila yau, wacce mai magana da yawunsa Stephane Dujarric ta fitar, Guterres ya ce wannan matsaya da kasashen duniya suka dauka a dunkule yunkuri ne na nuna wa duniya irin illolin da amfani da makaman nukiliya ke haifarwa. Sai dai Amurka da sauran kasashen duniya da suka mallaki makaman na nukiliya sun yi matukar nuna adawar su da wannan matsaya da aka cimma. Wani makusanci kuma hadimi ga mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya kamu da cutar COVID-19 a cewar Devin O'Malley, kakaki a ofishin mataimakin shugaban kasar. A cewar O'Malley, Mark Schott, wanda shine shugaban ma'aikatan mataimakin shugaban kasar, ya kamu da cutar coronavirus, ya kuma keɓe kansa, sannan yana taimakawa wajen bibiyar mutanen da ya mu'amala da su. Yana mai cewa gwajin da aka yi wa Pence da mai ɗakinsa Karen a jiya Asabar ya nuna suna cikin ƙoshin lafiya. Ya kuma ƙara da cewa mataimakin shugaban ƙasar zai ci gaba da gudanar da ayyukansa bisa sharuɗin da hukumar daƙile yaɗuwar cututtuka ta CDC ta gindaya ga muhimman ma'aikata. A yau Lahadi, Pence zai gabatar da jawabi a wani gangamin yaƙin neman zaɓe a jihar North Carolina. Yawan mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a ƙasar Colombia ya kai miliyan 1 a cewar cibiyar da ke kula da al'amuran coronavirus ta Johns Hopkins. Ƙasar, wacce ke yankin Latin America, ta samu sabbin mutum 8,769 da suka kamu da cutar a tsakanin ranar Asabar zuwa Lahadi, abin da ya kai adadin zuwa miliyan 1,771. Hakan na nufin ƙasar ta Colombia ta zama ƙasa ta 8 da adadin masu cutar ya kai miliyan 1. Baya ga Amurka, India, Brazil, Russia, Faransa, Argentina da kuma Spain da su ma suka kai wannan adadi.
Madalla, to kamar da kuka ji a farkon shirin, ɗaruruwan matasa sun fasa rumbunan adana abinci na gwamnati a jihar Plateau, inda suka kwashe masara, dawa, taki da wasu kayayyaki a hukumar samar da ruwa a jihar. Namarin da ya sa hukumomi suka ƙara tsawaita dokar hana fitar da aka saka. Daga Jos, ga rahoton Zainab Babaji.
Ɗaruruwan matasa ne suka fasa rumbunan adana abinci na gwamnati a jihar Plateau, suka kwashe buhunhunan masara, dawa, taki da wasu kayayyaki a hukumar samar da ruwa a jihar. Matasan, wanda suka shafe yinin rana Asabar, suna barnar, sun kuma ci gaba da farama ma'aikatan gwamnati, suna kwashe duk abin da suka iya ɗauka. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau, Mr. Dan Manjang, ya ce gwamnati bata ji daɗin lamarin ba.
Kwai kayayyakin da suka kwashe kokumar bada ruwa wato water board har suka jima suka farfasa da kamfanin jarida buga jarida na Nigeria Standard tagogin gurin suka farfasa motocin gurin suka je rumbun abinci na Red Cross da take Nasco harabar Nasco suka kwashe kaya a gurin. Yanzu da nake magana haka sun je sakataren gwamnati Jihar Plateau da ta taraya sun ɗeba wasu kaya gurin sojoji suna kokari suna hana su sun tafi PADP kuma noma na Jihar Plateau wato PADP da take Dogon Dutse sun ɗiba taki a gurin. Abun kuma yana bada mamaki domin ba su tsaya abinci kawai ba sai su kwashe na kwashewa wanda ma ba za su yi amfani da shi ba su kone na konewa abin da ake ciki kenan.
Akwai zargin da ake cewa kun ɓoye kayan abincin nan ne musamman wanda aka kwashe a can ukur.
Wannan ya tsaya game da zargi domin wannan kayan an kasu ranar 16 da ta wuce kuma kayan ma ba gama kasu ba to an ji an rusa gurin an ɗiba na ɗiba an rusa gurin gaba ɗaya sauran kayan idan sun zo za a sa su a yana kayan Dangote da aka kawo ai an raba kowa ya gani kayan gwamnatin jihar Plateau da an raba su kowa ya gani saboda haka a cewa gwamnati masu cewa wai gwamnati ta ɓoye ko wasa ba da ba ba su yi wa gwamnati adalci.
Yayin da na isa wurin rumbun adana abincin na tarar da matasa maza da mata da wasu ƙananan yara na yi ƙoƙarin jin ta bakin su amma da daman su sun gudu cewar ba sa so a ji muryar su a rediyo.
Afa madam, they won't make hunger kill us. That's why I want you to let them know. No one beg government, na dem go beg me.
Ba na so.
Ni ba na yi magana.
Ka zo ka yi magana madam.
Na tarar da wani yaro da shekarunsa ba su wuce 14 ba ya kwashe manyan karafa a hukumar bada ruwa ta jihar Plateau ya kuma bukacin saka yi sunansa.
Dama mun daga abin nan domin za mu je mu wannan ne domin da mai an kira mu waya a kuma zuwa bayar da miki kuma mutane ba su doko samu ba mun taito bari mu diba kayan nan mu ma mun je mu shar domin mu nema abu can mu da mu ci.
Bayan aukuwar lamarin ne gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya sake sanya dokar hana yawo na sa'o'i 24 a kananan hukumomi. Min jas ta arewa da jas ta kudu duk da dokar hana yawon da ya bata garin sun ci gaba da cin karansu ba babbaka wasu sassan garin Jos. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla a gaida Zainab Babaji, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga mamu dauke da karashin labaran duniya.
India ta ba kasar Myanmar jirgin yaki da ke nutso a karkashin ruwa a wani mataki na tallafin soji ga makwabtanta da ke gabashi, abinda masu fashin baki suka fassara a matsayin yunkuri ne da hukumomin New Delhi ke yi na kalubalantar China da ke kokarin mamaye yankin kudu maso gabashin Asia. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen India Anurag Srivastava ya ce wannan haɗaka wani fanni ne na ƙarfafa dangantakar India da Myanmar. Kasar ta Myanmar ta baje kolin wannan jirgi a wani atisayar ruwa da ta yi a tsakiyar watan nan na Oktoba, wanda aka sauya mai suna zuwa UMS Minye Tinkatu. Jirgin dai zai iya kai hari daga zurfin ruwa da ya kai nutsan mita 300. Shugaban kamfanin Samsung Lee Kun-hee da ya jima yana fama da jinya ya rasu yana mai shekara 78. Wata sanarwa da kamfanin na Samsung ya fitar ta ce Lee ya rasu ne a yau Lahadi yayin da iyalansa suke tare da shi, ciki hadda ɗansa da ya karɓi ragamar kula da kamfanin Lee Jae-yong. Tun dai a watan Mayun shekarar 2014 Lee Kun-hee ya fara jinya bayan da ya samu matsalar bugun zuciya, lamarin da ya sa babban ɗansa ya karɓi ragamar tafiyar da kamfanin na Samsung wanda shi ne kamfani mafi girma a Koriya ta Kudu.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka gwamnatin jihar Taraba ta bi sawun wasu jihohin wajen kafa dokar hana fita biyo bayan farma wajen da aka adana kayayyakin tallafin da aka tanada don rage wa talakawa da ɗaɗin cutar coronavirus da kuma rikici da aka kuma samu a jihar. Ga Ibrahim Abdulaziz dauke da rahoton.
Government has decided to enforce a curfew on Jalingo, the state capital,
to forestall further breakdown of law and order.
Mukaddashin gwamnan jihar Taraba kenan injiniya Haruna Manu yayin da yake bayyana dokar hana fita da gwamnatin jihar Taraba ta kafa biyo bayan wasansu da kuma arangama na jami'an tsaro suka yi da wasu matasa da suka farma wuraren da gwamnatin jihar ke aje kayakin tallafi to sai dai kuma fa duk da wannan dokar hana fita jama'a sun sake fitowa da safiyar wannan ranar ta Lahadi inda ma suka ci gaba da wannan wasoso
sun fasa kurga sun san shi yau da kayan ma
a to yau din ba an ce akwai doka na fita fa nan
jami'a an ce akwai doka mana dokan bai amfani ba kurun ba security ba kurun ba su fito ba
okay sun fita kawai sun je suna dena dena suka fasa kawai yanzu
sun fasa na AYA sun fasa na kansu ka sai opposite kansu ka sai ya eh sun fasa malam Joda suna kwasta wurin yanzu kuma sun tafi cibiyan ne fasa
to nan wajen sabon kasuwar da ba gudu nan ma sun je wajen
an fasa shi kasan wani suna tsero a wurin kasuwar suke tsero sun gishi da ba talaka an fasa wurin kayan ba raba talaka
kamar jihar Taraba a nan jihar Adamawa ma an samu irin wannan lamari inda tun da safiya aka so mu shiga wuraren ajiye kayakin tallafi da ke kwanan waya da kuma bakin kogi.
This is Yola. This is the warehouse. Yola Life.
Yola Warehouse. So, go and pack your palliative so as kwanan waya.
Cikin wannan yanayi na leka rumbun ajiye kayakin da ke bakin kogi domin ganin yadda za ta kaya.
Sai a ga muna wani waje da wani abu ke faruwa a nan inda aka ajiye wannan hatsi da alamun da suna gobe da sai kan kasuwa shiga wannan waje to musan menene zai faru ba gashi nan dai kaman dai to a tuntun ne ba an riga da alamu dai an riga an shiga to ba sai zai faru ba
to ko wani hali ma ake ciki a yanzu wannan ko ita ce tambayar da ne wa kakakin nan yan sannan jihar Adama DSP Sulaiman Hanguroje wanda ma ke cikin tawagar jami'an tsaro da suka zo tabbatar da doka da oda
to Ibrahim Abdulaziz gaskiya ne al'amarin da ke faruwa cikin jihar Adamawa tunda safin safiya rundunar yan sanda muka dauki matakai na tabbatar da zaman lafiya sannan kuma akwai masu looting wato shiga rumbun gwamnati suna ta diba kayayyaki daga ciki rundunar mu dai sun yi kokari ta kwarai da gaske domin kowa ya sani a lokacin da aka shiga rumbun ka dauki abu da karfin siya to abu ne wanda ba daidai ba ne sannan kuma al'amarin da tunda mafi yawanci zaka ga mata ne da kuma yara kanana babu yadda za a yi kuma suna nan dai wato amma yanzu haka dai na tabbatar maka da cewa akwai rumbuna guda biyu daya ta hanyar numan daya kuma ta bakin kogi inda aka yi wannan shiga sannan kuma Allah cikin ikonsa dai an yi kokari kwarai da gaske domin a tabbatar da babu wanda ya raunata ko kuma ba wanda ya jikata sannan kuma muna nan muna ta gudanar da bincike domin mu gane makasudin abinda ya haddasa hakan sannan kuma duk wanda aka same shi da saba ma al'amari na doka za a dauki matakan da doka ya tanadar
kuma da menene dai yanzu ko an zura ido a ga irin matakin da gwamnatocin jihohin biyu za su sake daukawa Ibrahim Abdulaziz Sashin Hassan Mawar Amurka daga Yola a Najeriya
a gaida Ibrahim Abdulaziz to idan muka leka jihar Kano a ƙarshen makon nan ne aka yi taron masu ruwa da tsaki akan lamarin tsaro da kuma wayar da kan jama'a musamman ma matasa game da illar ta zoma a ƙasar daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari
taron da ya biyo bayan umarnin fada shugaban ƙasa ne akan mahimmancin ganawa da al'umma game da halin da ƙasa ke ciki a kokarin dakile matsalolin tarzoma da zanga-zanga a sassan ƙasar jihar Bashir Salihu Magashi dake zaman ministan tsaron Najeriya yayi ƙarin bayani
akwai abubuwa da yawa da aka yi shiru a kansu kuma yanzu suna tasowa ɗaya daga cikin su shine wannan abin da yaran nan suke yi shine muka fahimta cewa ya kamata kowa ya zo cikin mutanen su ya ga yara gaskiya abubuwan da suke afkuwa a ƙasar nan mu abinda muka sani tun farkon tarihin tsaron ƙasa a ƙasar nan su kone su ne suke da haƙƙi na maintaining law and order a ƙasar nan in ya gagare su suka nemi taimako sai sojoji su zo su abubuwan da ya kamata don a zamo a kawo zaman lafiya a yanzu bai kai ma abin da zai sa sojoji su shiga wannan yaƙi abubuwa ne wanda yake bai fi ƙarfin 'yan sanda ba amma tun da yake su ake accusing suna ɗari-ɗari ba za su saki jiki su yi wasu abubuwa ba
limamin Kano Farfesa Muhammad Sani Zaharuddin shine yayi magana a madadin dimbin malaman da suka halarci taron.
Abinda musulmi suka yarda da shi shine zaman lafiya ya fi komai. Abubuwan da samari nan yawanci suke tururu a kai shine ba a kulawa da su. Shugabanni yawanci an rabu da su saboda haka a yi a Ubangiji Subhanahu wa ta'ala cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wal ihsan. Wa'ita izal qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Wannan kullum juma'a sai ne wa mai saboda wannan aya a hudu hukuminsu ya kamata ya yi mai rike wannan kuma kano alhamdulillah mun amince cewa gari ne wanda yake yana karɓan kowa duk wanda ya zo ɗan uwa ne ake ɗaukar sa.
A ranar Talata da ta shuɗe ne dai matasa a yankin Sabon Garin Kano suka fita zanga-zanga kuma daga bisani ta rikiɗe ta zama tarzoma amma a cikin ƙanƙanin lokaci jami'an tsaro suka murƙushe lamarin. Jagoran sarakunan gargajiyar al'ummar kudancin Najeriya mazauna Kano ya yi ƙarin haske.
Sunana Igwe Dr. Boniface Igbegbe, Sarki Igbo a Kano, SND Igbo. Wannan abin da ya faru ba ma goyon bayansu. Wannan yara sun zo suna sa su bata mun gari. Kuma na gaya musu su dai kata kar su yi wannan abin. Tun da bare tuna na gaya musu na roke shi har na same su lokacin wanda suna protest. Sun tobi an ji masu zo gidana suna jafa dutse me yasa ba mu bayansa ba to daga baya ka gane abin da ya faru abin da na gaya musu sun ne muke ciki yanzu saboda haka ba ma goyon bayansu.
Kusan dukkanin bangarorin al'umma sun halarci taron amma rukunin kungiyoyin rajin cigaban al'umma da na matasa sun koka bisa rashin damar tofa albarkacin bakin su.
Abinda muka fahimta ba a bawo mutane dama sun tambayoyi akan abubuwan da suke so su sani ba. Magana ta gaskiya indan matasa aka tara wannan taro indan a wayar da kan mutane aka yi wannan taro bai yi nasara ba domin babu wani abu sabo da aka faɗa wanda dama ba a dade ana faɗar shi ba. Su waɗanda suka zo daga Abuja sun zo sun faɗa abubuwan da muka sha karantawa a jarida.
Kwamaran Kabiru Sa'idu da ka take nan guda cikin matasa masu rajin cigaban Najeriya. Muhammad Ibrahim Kwali, Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Muhammad Ibrahim Kwali, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina Mai Shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Madina Mai Shanu ce cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tattauna duk wani abu da ya shafi shafukan yanar gizo. Kamar yadda muka sani, cutar coronavirus wacce ta addabi duniya gaba daya tana yaduwa kamar wutar daji kama daga nahiyar Turai har zuwa kasashen mu na Afrika. A yau zamu mayar da hankali ne kan labarin bogi da suka shafi wannan cutar, ganin cewa yanzu hankalin duk duniya a tashi yake. Mutane za su yi amfani da wannan damar domin yada labaran bogi kan yadda mutum zai iya kaucewa kamuwa daga cutar. Wasu zama kawai za su yi su kirkiri ƙaryayyaki kamar a yi wanka da gishiri ko a sha ƙasa da dai sauransu. A yau na gayyato mana masani kan harkokin sadarwar zamani Malam Mubarak Umar Abubakar don ya yi mana ƙarin haske kan irin shafukan da ya kamata a dinga bi domin samun labaran gaskiya da suka danganci cutar coronavirus da kuma yadda za a iya kiyaye fadawa a tarkon masu yada labaran ƙarya.
Hakika akwai hanyoyi da dama wanda al'umma za su yi amfani da su wajen gane sahihin labari ko kuma labari wanda yake na bogi, musamman a daidai wannan lokaci da cutar coronavirus ta addabi duniya kusan al'amuran da yau da kullum da suka tsaya. To ala ayi halin kamar dai masu bibiyar shafukan sada zumunta ya kamata mutane su kula sosai, ba kawai duk wanda ya dauko labari ya saka kawai su yadda ko su copy su je su rika yadawa a WhatsApp ko Facebook da sauransu. Yana da kyau duk labarin da mutum ya gani ya tabbatar ya tsaya ya yi bincike akan shi wannan wanda ya saka wannan labarin. Misali yanzu idan aka ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi magana akan abu, sai mutum ya danna kan shi wato ainihin sunan da aka rubuta akan wannan handin, sai tabbatar shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ya yi ko a wani ne ya saka suna irin na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. ina ka ce gwamnan Lagos ne haka, ina ka ce gwamnan Kano ne haka, to ballantana ma akwai abubuwa da aka sauƙaƙa da mutane za su gane. Misali yanzu a Najeriya akwai ita cibiyar takile irin waɗannan annoba ta taso, wato National Center for Disease Control kenan, suna da shafukan su duka a dandalin sada zumunta. Za ki samu duk inda sunan su yake akwai dan wani blue, dan wani dan dugon blue a gaban sunan su, wanda shi ne ke tabbatar da cewa wannan shafin an tantance shi shine shafin su na gaskiya. Haka shi ma shafin ministan lafiya na kasa baki daya, shi ma an tabbatar da an sa masa wannan blue tick din a shafin Twitter haka misali, wanda yake tabbatar da yake kara tabbatar da cewa lallai wannan shafin da yake Twitter ko yake Facebook mallakin minister ne. Baya ga wannan akwai official statement da ita gwamnati take fitarwa, wanda ita fitar a Najeriya dai a yanzu kusan shafuka guda 4-5 su suka fi ba da bayani akan yadda abubuwa suke tafiya. Na farko akwai Nigeria Center for Disease Control, kamar yadda na faɗa kenan a baya su ne NCDC, then akwai ita Ministry of Health, ma'aikatar lafiya kenan ta Nigeria, ita ma tana ba da bayani akai-akai. Sannan akwai Federal Ministry of Information and Culture, ita ma tana ba da bayani akai-akai. Duk wanda suka ga ya yaɗa wani abu game da wannan cutar su duba su tabbatar da ingancinsa. Akwai wanda suka fara yaɗawa cewa an samu ɓallar cutar a nan Afo da ke Abuja, har aka ɗauki shi logo ita Nigerian Center for Disease Control aka rubuta, aka ɗanye ɗan sadabaru don a nuna cewa kamar abin da official ne, ma'ana da gwamnati ta yaɗa, bayan ba ruwan gwamnati wasu ne kawai suka je suka kirkira suke ta yaɗawa. So kin ga kenan a nan akwai buƙatar su al'ummar Najeriya da ma duniya baki ɗaya su taimakawa gwamnati wajen daƙile wannan cuta ta hanyar daina yaɗa labarai wanda suke na bogi, ba don komai ba shi ne kada ya zama ana yaƙi da cuta kuma a hannu guda ana ƙara tayowa da mutane hankali. So wannan na ga shi ne abin da ya kamata mutane su duba.
To masu sauraro, da fatan an amfana da bayaninsa, kuma da fatan za mu kiyaye kamar yadda jami'an lafiya suka dinga yaɗawa cikin kwanakin nan. Yana da kyau a riƙe wanke hannaye, a kuma dinga amfani da sinadarin kashe datti, wato hand sanitizer. A ƙarshe kuma wani wuri da za a iya samun sahihan labarai shi ne handle ɗin hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, kuma suna wallafa sahihan bayanai kan wannan cutar. To Allah ya ba mu lafiya. Sunana Madina Dahiru Meshani, daga nan birnin Washington DC, a cikin shirin matasa a duniyar gizo. To a gaida Madina Meshani, yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
Kasashen duniya 50 sun rataba hannu kan wata matsaya da aka cimma ta haramta amfani da makamin nukiliya, a cewar Majalisar Dinkin Duniya. Bayan da Honduras ta saka hannu a matsayin kasa ta 50, hakan na nufin nan da kwana 90, wato a ranar 22 ga watan Janairu, wannan matsaya za ta fara aiki. Cikin wata sanarwa da babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya fitar, ya yaba da wannan yunkuri na kasashen duniya da kuma kungiyoyin fararen hula da ke adawa da amfani da makamin nukiliya. Sai dai Amurka da sauran kasashen duniya da suka mallaki makamin na nukiliya sun yi matukar nuna adawa su da wannan matsaya da aka cimma. Wani makusanci kuma hadimi ga mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya kamu da cutar COVID-19, a cewar Devin O'Malley, kakaki a ofishin mataimakin shugaban kasar. A cewar O'Malley, Mark Short, wanda shine shugaban ma'aikatan mataimakin shugaban kasar, ya kamu da cutar coronavirus ya kuma keɓe kansa, sannan yana taimakawa wajen bibiyar mutanen da ya mu'amala da su. Yana mai cewa gwajin da aka yi wa Pence da mai ɗakin sa Karen a jiya Asabar ya nuna suna cikin ƙoshin lafiya. Yawan mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a ƙasar Colombia ya kai miliyan ɗaya, a cewar cibiyar da ke kula da al'amuran coronavirus ta Johns Hopkins. Kasar wacce ke yankin Latin America ta samu sabbin mutum 8,769 da suka kamu da cutar a tsakanin ranar Asabar zuwa Lahadi, abin da ya kai adadin zuwa miliyan 1,771. Hakan na nufin kasar ta Colombia ta zama kasa ta takwas da adadin masu cutar ya kai miliyan 1, baya ga Amurka, India, Brazil, Russia, Faransa, Argentina da kuma Spain da su ma suka kai wannan adadi. India ta ba kasar Myanmar jirgin yaki da ke nutso a karkashin ruwa a wani mataki na tallafin soji ga makwabtanta da ke gabashi, abinda masu fashin baki suka fassara a matsayin yunkuri ne da hukumomin Niger ke yi na kalubalantar China da ke kokarin mamaye yankin kudu maso gabashin Asia. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen India Anurag Srivastava ya ce wannan haɗaka wani fanni ne na ƙarfafa dangantakar India da Myanmar. Shugaban kamfanin Samsung Lee Kun-hee da ya jima yana fama da jinya ya rasu yana mai shekara 78. Wata sanarwa da kamfanin na Samsung ya fitar ta ce Lee ya rasu ne a yau Lahadi yayin da iyalansa suke tare da shi, ciki har da ɗansa da ya karɓi ragamar kula da kamfanin Lee Jae-yong.
Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wannan sabon shirin. Ya zama madadin kowa da kowa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya tayana gabatarwa, sai Leo Sahili wanda ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri, huta lafiya, ma assalamu.